لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باي هكا ينقوا إني من قيسوا تأدين المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ذكا نين يبود قوديا سكالة تبتا قال تبارك وتعالى واند تكين قدر وسا دعين تي وسا yada fuskokin mu a wannan rana ta alhamis a yau muna 11 ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara 1445 wanda yake shine daidai da 21 ga watan uku shekara ta 2024 miladiya ci gaba da darasin mu na tafsirin alqur'ani mai girma a cikin wannan sura ta suratul zumar ajiya mun tsaya karshen aya ta 72 inda Allah tabaraka wa ta'ala yayi mana bayani akan yadda za a tura ɗan wuta zuwa wutan jahannama Allah yayi bayani yadda za a tura kafirai a kai su wuta tawaga tawaga a daidai sanda za su zo wutan jahannama a bude kofofin wutan jahannama masu gadin wutan su ce da su shin manzanni ba su zo muku daga cikinku ba suna karanta muku ayoyin ubangijinku, suna muku gargadi game da haduwa da wannan wunin naku, kafirai su ce eh manzanni sun zo mana, sai dai kalman azaba ta tabbata akan kafirai. Wannan shi yasa ba mu samu damar mu yi imani ba. Allah sai ya ce to sai a ce da su ku shiga wutan jahannama ta kofofinta guda bakwai, kuma tir da makoma irin makoman kafirai. Allah ya tsare mu. To yau insha Allah ta'ala za mu shiga kan ɗan aljanna, wanda dama in ba mu manta ba a bara mun karanta cewa yana daga cikin usulubin alqur'ani. Da Allah ya ce Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutashabihan mathani. To mun karanta a cikin wannan sura a bara cewa alqur'ani duk inda yake zaka ganshi mathani ne. In an faɗi abu sai a faɗi kishiyansa. In an ce ga ɗan wuta sai a ce to ga ɗan aljanna. In an ce ga sama sai a ce ga ƙasa. In an ce ga dare sai a ce akwai wuni, akwai farko, akwai ƙarshe. To shi yasa yanzu cikin misali na Qur'ani mun ji cewa ga yadda za a kore ɗan wuta-wuta, yanzu kuma za mu shiga cikin ɗan aljanna. Kaga jiya mun ƙare da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yau kuma insha Allah za mu ƙare da Allahumma ij'alna minhum. Na'am. Allah ya ce wasiqa alladhina taqaw rabbahum.
Bismillahir Rahmanir Rahim. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين.
الله تعالى يأتي وسيق الذين اتقوا ربهم. A wannan rana ta alkiyama za a raka waɗanda suka ji tsoron ubangijinsu. Ittaqaw rabbahum ay imtasalu awamirahu wajtanabu nawahihi. Waɗanda suka yi inda Allah ya ce su yi, suka bari a inda Allah ya ce su bari. Allah ya sa su suka yi, ya hana su suka haru. Allah ya ce su kuma za a raka su ilal jannati zumarat. Za a raka su zuwa aljanna tawaga-tawaga, group-group, kamar yadda muka yi bayani jiya akan ‘yan wuta. Za a raka ‘yan wuta a kora su ta group-group, ga group ɗin mazinata, ga ɓarayi, ga ‘yan luwaɗi, ga maƙaryata, ga mayaudara, ga group ɗin kaza da kaza. To haka ne ‘yan aljanna su ma za a raka su zuwa ga aljanna zumaran tawaga-tawaga, ga tawagan mahaddata, ga tawagan masu ciyarwa, tawagan masu yawan azumi, tawagan masu qiyamul layli, tawagan masu tausayi, tawagan masu kaza. Kaga ilal jannati su ma zumara kenan. Hatta idza ja'uha, Allah ya ce har sai lokacin da ɗan aljanna za su zo. Wa futihat abwabuha, sai a buɗe ƙofofin aljanna. To kafin mu je ga wannan, akwai abin da ya kamata a ce mun yi bayani akan shi tun jiya, amma lokaci bai ba mu dama ba cikin ikon Allah. Shine da Allah ya zo magana akan ‘yan wuta sai ya ce wasiƙa. Da ya zo batun ‘yan aljanna su ma sai ya ce wasiƙa. To menene ma'anan as-siyaqa? Shine a tasa abu a gaba a kura shi. Shine Allah ya ce waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun
wa shahid.
Kaga Allah sai ya ce kowane rai zai zo, kowane mutum ɗaya zai zo ran tashin alkiyama tare da mala'iku biyu. Ma'aha sa'iq, akwai mala'ikan da ya tasa shi a gaba a tafi filin kiyama kenan. Wa shahid, ga kuma mai ba da shaida a kansa. To kaga sai Allah ya ce za a raka ‘yan wuta zuwa wuta, ‘yan aljanna su ma haka. To a nan abinda zai fitar maka da wannan bayanin filla-filla shi ne idan ka koma cikin suratu Maryama, wannan shi ne zai maka bayanin wace irin rakiya za a yi ma 'yan aljanna, sannan kuma wace irin rakiya za a yi ma 'yan wutan jahannama. Allah ta'ala ya ce yawma nahshurul muttaqina ila ar-rahmani wafda,
yawma nahshurul muttaqina ila ar-rahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannama wafda.
Kaga Allah sai ya ce yawma nahshurul muttaqina ila ar-rahmani wafdan wa nasuqul mujrimina ila jahannama wafda. Allah ya ce randa za mu yawma nahshurul muttaqin, randa za mu tattara dukkanin masu tsoron Allah ilar rahmani zuwa ga Allah mai rahama. Yawma nahshurul muttaqin ilar rahmani wafdan, za a yi musu rakiya, rakiya irin ta karanci. Kaga shine irin wannan wasiqal ladina taqarrabu ila aljannati zumara, wannan yana maka bayani ga irin rakiyar da za a yi ma 'yan aljanna. Za a raka su ne wafdan, alwafd shine kaman al-wufud ila al-muluk alladhina yakununa mukramina, karamci wayanda za a yi musu rakiya irin na karamci, rakiya irin na convoy, a raka su rakiya irin ta karamci. Sai ce wala suqul mujrimina ila jahannama wildan, sai ce su kuma ɗan wutan jahannama za mu tarkada su, mu kora su zuwa wutan jahannama. To wannan rakiya irin na haufin wahalar kenan, rakiya mai cike da tsoro na tashin hankali. To kaga wannan shine zai bambanta maka menene wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara, menene kuma wasiqal ladina taqarrabuhum ila aljannati zumara. Ya bambanta mana irin rakiyar da za a yi ma 'yan aljanna da kuma irin rakiyar da za a yi ma 'yan wuta. Ai ko ganin makoma da yadda wuta take da yadda aljanna take, ai ka san rakiyar da za a yi ma ɗan wuta da yin aljanna ai daban-daban ne. Wuta da aljanna ai ba iri ɗaya bane, ba iri ɗaya bane. Tunda Allah ya mana bayanin ya wani hali ɗan wuta suke ciki, wani hali ɗan aljanna suke ciki. Wa ashabul yamini ma ashabul yamin,
wa ashabul yamini ma ashabul yamin fi samumin fi sidrin makhdud وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة.
Kaga duka wannan Allah yana koro menene a cikin aljanna kenan, wanda aka tana da ma ɗan hannun dama, duka ana bayani fi sidirin makhdud, suna da magariya wacce take mara kaya. Wa dalhin mamdud, da manya-manyan ayaba. Wa zillin mamdud, da inuwa miƙaƙƙiya. Wa ma'in maskub, da ruwa mai daɗi wanda yake a cikin kofi. Wa fakihatin kathira, da kuma kayan marmari masu tarin yawa. La maqtu'atin wa la mamnu'a, baya yanki ba kuma ba a hana su. Duka ana ta bayanin 'yan aljanna, sai ce wa ashabu shimali ma ashabu shimal.
Ashabu shimali ma ashabu shimal fi samumin wa hamim wa ghillin min yahmum la baridin wa la karim.
Kaga sai bayanin kuma 'yan wuta, 'yan hannun hagu. Fi samumin wahamim, suna cikin wutan jahannama, suna cikin ruwa mai zafi. Duka wa zillin min yahmumin la baridin wala karim, da wata irin inuwa wadda ita ba sanyi ba karanci. La zalilin wala yughni min al-lahab, ita wutan ba ta bada inuwa, sannan ba ta maganin kunar wuta. To kaga tunda makomal daban-daban ne da ababen da ke cikin makoman daban-daban ne, to haka nan kuma irin rakiyar da za a yi ma kowane bangare daban-daban ne. Daka Allah ya ce za a raka 'yan aljanna wayanda suka ji tsoron Ubangijinsu zuwa ga aljanna tawaga-tawaga. Hatta idza ja'uha, har zuwa lokacin da za su zo bakin wuta. Wa futihat abwabuha, a buɗe musu kofofin wuta. Wa qala lahum khazanatuha, masu gadin a buɗe musu kofofin aljanna, afwan, lokacin da za su zo bakin aljanna. abude musu kofofin aljanna wa qala lahum khazanatuha masu gadin gidan aljanna su ce da su salamun alaikum amincin Allah ya tabbata gare ku fibutum kukan kun ji dadin ku fadkhuluha khalidi ku shiga aljanna kuna da gumuru to kamar yanda na fara bayani a jiya da Allah ya zo bayani akan yan wuta sai ya ce hatta idza ja'uha sai ya ce futihat abwabuha da ya zo kan yan aljanna sai ya ce hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha to tambayar anan ita ce me yasa a wajen yan aljanna aka ce wa futihat abwabuha a wajen yan wuta sai aka ce futihat abwabuha ba a kawo wawo ba me yasa anan sai malamai suka yi bayanai kamar yadda na fara bayani a jiya yan wuta za su zo su samu wutan tana kulle sai ta zo tuku sai sun zo bakin wutan tukunna kafin a buɗe saboda Allah yana so wutan ta ƙara hauhawa ta ƙara huruwa sashi ya ci gaba da ƙona sashi na wutan to wannan shi yasa ba za ma a buɗe musu ƙofar wutan ba sai sun zo bakin wutan har sai sun zo tukunna to anan kuma yan aljanna sai aka ce hatta idza ja'uha wa futihat idan ka duba littafin tafsirin at-tanwir wa at-tahwir na al-imam ibn ashur Allah ya mishi rahama sai kawo maganganun malamai yace na farko shine wannan wawun din tana zama wawul hali ne ai hatta idza ja'uha wa qad futihat abwabuha za su zo su samu an riga an bude kofofin aljanna duka kofofin aljanna an riga an bude su saboda me yace ai hina ja'uha wa qad futihat abwabuha fawajadu al-abwaba maftuhatan ala ma huwa sha'nin fi kutibali ahli al-karama ai kamar yanda aka saba duk wanda kake karrama shi ka san yanzu kamar misali zaka yi babban bako ai ba zaka so sai ya zo tukunnan ba yana jiran a bude masa kofa misali zaka yi babban bako zai taho daga India zaka je airport taro shi yanzu abinda ai zaka yi zaka sa a bude kofa a gyara waje a share saboda kana so da an je an taro shi abinda ake so ko shi ne a tura kofa a shiga ai baka karrama shi ba in sai ya zo tukunna kafin a ce jama'a waye mu kullun kofa yake wajensa babu karamci a nan ai saboda haka to dan a karrama in aljanna duk wanda aka ce mai je ka shiga aljanna to kawai yana zuwa sai shiga aljanna shine hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha za su zo samu an bude bakin aljanna kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yace zai je bakin kofar aljanna sai ya kwankwasa ya ce a bude sai mai gadin aljanna ya ce waye sai ya ce muhammadu ne sai ya ce to dama kai ne aka yi umarni cewa kar a bude ma kowa in ba kai ba haka annabi sallallahu alaihi wasallama shine zai fara zuwa a bude masa kofar aljanna to daga nan kuma duk sauran wanda zai zo shiga aljanna zai zo ya samu mai gida sallallahu alaihi wasallama alfarmansa ya kwankwasa an bude kofar aljanna Allah ka sanya mu ci masu cin wannan alfarma to wannan shine to wasu daga cikin malamai sai suka ce wannan wawun din ita ake kira da wawun samaniya wanda duk wanda yake a dalibin alqur'ani ne zai ji labarin wannan wawun a cikin alqur'ani da ake kiranta da wawun samaniya me yasa aka kiranta da wawu samaniya shine kamar yadda na yi bayani jiya kofofin aljanna guda takwas ne to wannan wawun din ita ce miftahul janna ne abinda zai sa ka samu kofar aljanna ka abu da ka shiga shine in kana da wannan wawun din kuma ita ce la ilaha illallah ka shine kana da tauhidi ka je da tauhidi to shine zai sa a bude ma kofofin aljanna kawai ka shiga wasu suka ce a'a wannan wawun din kamar yadda wasu daga cikin malaman nahawu suka faɗi a kamar al-Imam al-Hariri da Imam al-Salabi da Imam ibn Khalawayhi suka ce wannan wawun din za ka gan shi a cikin al-Qur'ani yana zuwa ne domin duk sanda Allah ya ambaci abu guda bakwai in ya tashi ambatan na takwas sai ka wannan wawu kamar misali da Allah ya ce sai quluna salasatu rabi'uhum kalbuhum ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم kage da aka ce sai kulluna salatutun ba a ce wa rabi'ulhum ba da yace wa yaquluna khamsatun bai ce wa sadisuhum ba sai yace wa yaquluna sab'atun sai da yazo na takwas sai yace wa saminuhum kalbuhum sai da yazo fadin takwas sai yace wa saminuhum to wannan wasu malamai suka ce ita ne wannan wawu din da aka suka ce to in dai haka ne to ya nuna an kawo wannan wawu din ne saboda kofofin aljanna guda takwas ne wasu suka ce a duk sanda Allah tabaraka wa ta'ala yayi bayani akan siffan ɗan aljanna kamar yanda yayi bayani a suratul tauba ya lissafo siffofi guda bakwai da ya tashi ambatan na takwas sai ya kawo wawo sai ya ce attaibuna al'abiduna alhamiduna assaihuna arraki'una assajiduna الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحاجون لحدود الله سيتي وبشر المؤمنين كاغا wannan sifan mu'mine ke da yan aljanna shine attaibu masu tuba zuwa ga Allah al'abidu masu bautan Allah attaibun al'abidun alhamidun as-sa'ihu wadanda suke masu godiya ga Allah tabaaraka wa ta'ala ar-raki'una as-sajidu masu sujjada masu ruku'u al'amiruna bil ma'ruf masu umarni da kikkiawa sai yace wannahuna 'anil munkar masu hana mummunan aiki wal hafizuna li hududillah sannan masu kiyaye dokokin Allah sai yace to bashirul mu'minin kai bishara wa mu'minin kaga sai da jero sifofi guda bakwai kafin sai ya kawo mi kafin sai ya kawo da yazo fadin na takwas sai ya kawo wannan wawun da haka nan da yazo bayani a suratul tahrim sai yace asarabu wa sallallahu kunna an yubdilahu azwajan khayran minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin 'abidatin sa'ihatin sai ce sayyibatin wa abkara sai da lissafo sifofi guda bakwai sai da zo kan na takwas sai ce wa abkara to sai suka ce wannan ita ake kira da wawun wanda ke wawu samaniya wannan ita ce wawu samaniya saboda haka wasu daga cikin malamai suka tattauna akan menene wannan wawu din almuhim dai ɗan aljanna za su zo su samu wannan dai tattaunawa ce ta malaman nahawu amma malaman tafsiri sun yi bayani akan cewa wannan wawu din wawul haliji za su zo su same ta aljanna an riga an bude ta wa qala lahum kazanatuha sannan ɗan aljanna masu gadin aljanna za su ce da su tibtu ai wannan addu'a suke musu du'aun bi tsaybi lahu suna musu addu'a ne Allah ya hada ku da duk wani jin dadi duk wata kwanciyar hankali Allah ya hada ku da shi tibtu fadkhuluha khalidin ku shiga aljanna kuna da wumammu a cikin gidan aljanna wa qalu alhamdulillah in aljanna sai suke jinjina da yabo da godiya su kada tabbata ga Allah allazi sadaqana wa'adahu wanda ya gaskata mana alƙawarin da ya mana cewa za mu shiga aljanna in mun bi shi gashi kuma mun bi shi kuma gashi mun shiga aljanna wa awrasana al-arba ya gadar mana da wannan gida na aljanna natabawwa'u min al-jannati haythu nasha za mu yi kai komo a cikin gidan aljanna yadda muka ga dama fa ni'ma ajrul 'amilin madalla da sakamakon waɗanda suka zage suka yi aiki madalla da sakamako a ce sakamako shine gidan aljanna Allah ka sanya mu cikin aljanna sai Allah ya ce wa taral mala'ikata
hasina min hawlil 'arshi yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqqi wa qila alhamdulillahi rabbil 'alamin
Allah ta'ala sai ya ce wa taral mala'ikata hasina min hawlil 'arshi a ran tashin alkiyama zaka ga mala'iku suna kewaye da al'arshin Allah zaka ga mala'iku sun kewaye al'arshin ubangiji yusabbihuna bihamdi rabbihim suna tasbihi tare da gode ma ubangijinsu wa qudiya bainahum bil haqq Allah zai yi hukunci tsakanin bayinsa da gaskiya wa qila alhamdulillahi rabbil alamin karshe kuma idan an gama hukunci ɗan wuta sun tafi wuta in aljanna sun shiga aljanna sai a ce jinjina da yabo da godiya su kara tabbata ga Allah ubangiji talibai shine abin da yin aljanna za su faɗa din nan kenan da'awahum fiha subhanaka allahum wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'awahum anil hamdulillahi rabbil alamin daka zaka ga malaiku suna kewaye da al'arshin Allah shine wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idin thamaniya zaka ga malaiku wasu malamai suka ce malaiku takwas zasu daga al'arshin ubangiji wasu malamai suka ce a waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa malaikun zasu zo ne sahu sahu to sahu takwas na malaiku sune zasu dauki da al'arshin Allah shine wayannan malaikun da zaka gansu hasina min hawlil arsh za ka gansu a kewaye da al'arshin Allah to anan malamai suka ce wata ra aka ce zaka gani ya nuna khibabin da mutum ɗaya ake kamar yadda wasu malamai suka faɗi cewa ana magana ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda a karrama shi a girmama shi saboda duk sauran mutane kowa yana nafsi nafsi ina ma yake hangen ga malaiku a kewaye da al'arshi kowa yana nafsi nafsi shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda karamci Allah ya karrama shi ya girmama shi ba shine wanda muka karanta zai je gaban Allah ya fadi yayin sujjada ba gaban al'arshin Allah to anan sai malamai suka ce a wannan lokacin ne zai ga malaiku suna kewaye da al'arshin Allah yusabbihuna bihamdi rabbih suna tasbihi tare da gode ma ubangijin su suna subhanaka allahumma wa bihamdika subhanaka allahumma wa bihamdika wa qudiya bainahum bil haqq Allah zai hukunci tsakanin kowa da gaskiya wa qila alhamdulillahi rabbil alamin sai a ce jinjina da gode godiya su tabbata ga Allah ubangijin talibai wannan ita ce aya ta 75 wannan ita ce aya ta karshen suratul zumar abinda muka karanta daidai a cikin ta Allah ya ba mu lada inda muka yi kurakure Allah ya fi mana wannan shine karshen suratul zumar da muka dauki tsawon shekara uku muna tafsirin ta Allah madaukakin sarki ya sa albarka cikin abinda muka karanta ayoyin da muka karanta na rahama Allah ya sada mu da su ayoyin da muka karanta na azaba Allah madaukakin sarki ya tsare mu ya kare mu kai tsaye insha Allah ta'ala za mu shiga cikin suratul ghafir suratul ghafir ita ce sura ta 40 a cikin jeren giyan surorin alqur'ani idan ka dauko kirge daga bangon dama idan ka dauko kirge daga bangon dama daga alhamd daga suratul fatiha baqara ali imran zaka samu suratul zumar ita ce sura ta 39 suratul ghafir ita ce sura ta wato ainifin 40 daidai suratul ghafir ana kiranta da suratul ghafir kamar yadda muka ji kamar yadda kuma zamu ga shine a rubuce a cikin qur'ananmu sannan ana kiranta da suratul mu'min ana kiranta da suratul tur duka wannan sunaye ne na suratul ghafir malamai sun tattauna akan ina aka saukar da suratul ghafir shin sura ce makkiya ko madaniya mafiya yawan malamai suka tafi akan cewa suratul ghafir sura ce makkiya kamar al-imam al-hasan al-basri da al-imam abba da imam ikrama da kuma al-imam jabir ibnu abdullah wanda sahabin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama yace wai suka ce wannan sura sura ce makkiya hasan al-basri yace sura ce makkiya in banda aya daya da aka saukar da ita a cikin garin madina tace fasbil li hukmi rabbika wasabbih bihamdi rabbika bil ashi wal ibkar tace wannan ayan an saukar da ita ne a madina saboda bil ashi wal ibkar wasabbih bihamdi rabbika bil ashi wal ibkar tana magana ne akan yin sallah safiya da maraice sallah kuma an saukar da sallah ne a madina bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira al imam ibnu abbas sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda annabi ya masa addu'a yace allahumma faqihu fid din wa allimhu ta'wil da imam qatada tabi'i suka ce an saukar da suratul ghafir ko suratul mu'min ko suratul tul a cikin garin makka in banda ayoyi guda biyu wayannan ayoyi guda biyu sune fadin allah ta'ala innal ladina yujadiluna fi ayati llahi bighairi sultanin atahum in fi sudurihim illa kibrun ma hum bibalighi fasta'iz billah innahu huwas sami'ul basir لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس ولكن اكثر الناس لا يعلمون سكace wadannan ayoyi guda biyu da aya ta 56 da aya ta 57 a cikin suratul ghafir sune su ayoyin da aka saukar da su a madina dukkanin sauran ayoyin kuma an saukar da su ne a cikin garin Makka. To kaga dai al-muhim dama sura galibi abinda malamai suke da akari da ita wajen a ce sura makkiya ce ko madaniya akan yi amfani da inda aka saukar da mafi agalabin ayoyi mafi galibin ayoyi ina aka saukar da ita. Wannan sura kuma in an ce sura makkiya ce ko madaniya me ake nufi shine sura makkiya an saukar da ita kafin hijira koda ba a cikin garin Makka ba, sura madaniya ta sauka bayan hijira koda ba a cikin garin Madina ba. To saboda haka wannan suran kenan an saukar da ita ne kafin hijira bisa la'akari da yawan mafi yawan ayoyin da take cikin ta. Yawan ayoyin ta malamai suka tattauna akai, wasu suka ce ayoyin ta tana da ayoyi ne guda 85 kamar yadda zamu ga shine a rubuce a cikin Qur'anin mu, tana da ayoyi guda 85, wasu kuma suka ce ayoyi guda 82. To la'akari da yawan ayoyi na sura yana da la'akari da yawan da yanayin kira'a ko ruwayar da mutum yake karatu da ita. Akwai kira'an da zaka samu aya guda ɗaya da kake da ita a hafs sai ganta a wannan kuma aya biyu ce, ko kaga inda waqafi ne a hafs sai ga a wannan wajen kuma mecece aya ce. Kamar kana karatu da warshi in kace a Ar-Rahman kaga aya ɗaya kenan a hafs, amma warshi sai ka ce Ar-Rahman 'allama al-Qur'an aya ɗaya kenan, khalaqa al-insana 'allamahu al-bayan aya biyu kenan, a hafsu kuma aya huɗu kenan. In ka ce al-qari'ah arwaya mutafsu kai aya ɗaya, amma in kana karatu da warshu za ka ji an ce al-qari'atu mal-qari'ah, haka nan al-haqa sai ka ji an ce maka al-haqatu mal-haqa aya ɗaya kenan. Saboda haka yana da la'akari da me yanayin kira'a ko ruwayar da mutum yake amfani da ita, wallahu a'lam. A suratul ghafir tana daga cikin surorin da suka fara da harufan da ake kiransu da al-huruful muqatta'a, wanda mun yi bayani a farkon suratul sad da ma ko wasu surori kafin suratul sad akan yadda malamai suka tattauna akan menene ma'anan wa'innan harufa na al-huruful muqatta'a. To hususan kuma bayan tana cikin surorin da suka fara da huruful muqatta'a, sannan tana daga cikin surorin da ake kiransu da al-hawamim. Al-hawamim tunda ta fara ne da hamim, to surorin da suka fara da hamim sai aka yi jam'insu sai aka kira su da ni aka kira su da hawamim. Duk da cewa wasu malamai suna ganin cewa ba za ka ce musu hawamim ba sai dai ka kira su da wasu sunaye kamar yadda za mu ji, wasu daga cikin malamai kamar yadda wannan al-hawamim ɗin ya zo a cikin musnad da al-imamu darimi wanda ya tabbata Anas ibn Malik Allah ya ƙara masa yadda ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-hawamim dibajul Qur'an, wannan hawamim ɗin su ne dibaji na al-Qur'ani, su ne dibaji na al-Qur'ani. Haka nan ya zo daga Abdullahi ɗan Mas'ud Allah madaukakin sarki ya ƙara yadda a gare shi. Sannan wasu daga cikin malamai suna kiransu da al-hamim, madadin ka ce musu hawamim sai ka ce musu al-hamim. In sura dai iyalan hamim ke kaga kamar a ce mutane ne sun fito daga gida ɗaya kowa ne da sunan shi, amma in an zo za a ce wane wane za a jingina zuwa ga mahaifinsu to sai a ce alu fulani iyalan wane dangin wane kenan, ko wanda suka fito daga ƙabila ɗaya kamar yadda zaka ji larabawa suna da alu abbasin alu aqilin alu aliyin ali jafarin alu abdulmuttalib alu kaza 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 kaza, za ka ga akwai wannan cikin ƙabilun da suke cikin ƙurayshawa. So saboda haka sai wasu malamai suka ce ana kiran wa'innan surorin da alu hamim iyalan hamim, wasu malamai kuma suna kiransu da al-ara'is al-ara'is jami'i ne na al'arus ango kenan ko ango a kullun cikin farin ciki yake to kaga ango na cikin farin ciki in an ce yaushe ango ne yana cikin farin ciki kaga to sai a ce al'ara'is wanda kana karanta su suna sanya maka farin ciki in bacin aran maunan bai aure ba da mun tambaye shi ya ga mana wani irin farin ciki ango yake in yayi aure eh to amma ya kamata mu ji daga cikin wanda suke gefe mu aka raba kallon akwai mata ko babu ya salam Allah ya sa albarka to kaga shi bala ya ce sama da shekara 12 shekaru sun ja ya kamata a ce ya manta ya kamata mu samu ya kamata mu samu sabon aure ne to kaga duka wannan suna nuna mana yadda ana so kana karanta surorin akwai hayoyi na farin ciki a ciki kun ga ai kamar yadda zamu ga a farkon suratul fatir din nan zamu ji Allah ya gaya mana yadda yake karban tuba yake gafarta zunubai wannan ai abun farin ciki abun kai farin ciki ne zamu ji a suratul fusilat sura ta gaba Allah ya raya mu zuwa cikin sura zamu ji innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adu hakanan zamu ji aka ji gaba a cikin suratul shura akwai bayanin aljanna hakanan a cikin suratul zukhruf suratul dukhan duka zaka ji akwai bayanin ne akwai bayanin aljanna a ciki to wasu daga cikin malamai suna kiran su da al-ara'is kaman yadda yazo daga Sa'd ibn Ibrahim yace kunnal hawamim yusammina al-ara'is saboda haka ana kiran su da al-ara'is to wayannan surori ne wayanda suke masu daraja kwarai da gaske kamar yadda ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yace li kulli shay'in samara wa inna samaratul wa inna samaratul qur'ani zawatu hamim kowane abu yana da dandano da kayan marmari dandanan alqur'ani kuma yana cikin surori ma'abuta hamim kaji sunan su na gaba kuma bayan mun ji alhawamim mun ji alu hamim mun ji dibajul qur'an mun ji al-ara'is da kuma ana kiran su zawatul hamim surori ma'abuta hamim wayanda suka fada da hamim yace hunna rawdatun hisanu mukhsibatun mutajawiyat su din dausayi ne masu kyau wayanda suke makwabtaka da juna faman ahabba an yarta'a fi riyadil janna falyaqra'il hawamim duk wanda yake so ya daukaka ya hawhawa zuwa dausayin aljanna to ya dinga karanta surorin hamim ya dinga karanta alhawamim a wata ruwaya yace mithlul hawamim fil qur'an mathalul hawamim fil qur'an ka mathalil hamarati fi thiyab to wannan hadisan duka suna nuna mana darajar wayannan surori na hamim ya tabbata cewa wani mutum yayi mafarki ya ga wasu surori guda bakwai afwan ya ga wasu makwafta guda bakwai kyawawa sun yi ado ya gansu a mafarkinsa sai ya ce a ku na suwaye ne ya gansu kamar asiffan mata kyawawa sai ya ce ku na suwaye ne sai suka ce na hanu liman qara'ana mu din an yi tanadinmu ne ga wanda yake yawan karanta mu na hanu hawamim mu ne alhawamim din nan wayannan surorin hamim guda bakwai to na farko a cikin su ita ce wannan sura suratu ghafir na'am
bismillahir rahmanir rahim hamim tanzilul kitabi min allahil azizil alim ghafirit dhanbi wa qabil شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد
Allah tabaraka wa ta'ala ya ce hamim wannan ita ce hamim na farko a cikin Qur'ani ka ɗauko kirge daga bangon dama mai bi mata ita ce suratul fusilat hamim ما لن ذكر أنت من السودكا سورة فصلت حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم
تنزيل من الرحمن الرحيم
كتاب فصلت
حاميم
كتاب فصلت آياته
كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم
wannan na biyu kenan suratul fussilat ta uku ita ce suratul shura hamim
kadhalika yuhi ilayka wa ila alladhina min qablika allahul azizul hakim
wannan ta uku kenan ta hudu ita ce suratul zukhruf hamim wal kitabil mubin
wal kitabil mubin inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun
ta biyar suratul dukhan hamim wal kitabil mubin
wal kitabil mubin inna
تشهد سورة الجاثية حاميم
حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات لقوم
آيات للمؤمنين
إن في السماوات والأرض
لآيات للمؤمنين إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين
إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين
تبقى يتكر شيء سورة الأحقاف
حبيب تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون
الله يساك على الخير القرآن كنا بايدا قلن الله يساك على الخير توكاغا دوكا وينن حاميم دين قدابك وين منك الليسو زامو قفوة حاميم إن الله يمغانا يكن كاو مغانا القرآن يأدبا دوكا نسو قدابك وين تنداك فارا دوانن حاميم sayace tanzilul kitabi minallahi alazizil alim alqur'ani saukakken littafi ne daga wajen Allah wanda yake mabuwayi kuma mai ilimi masai haka nan kaje suratul fussilat hamim sayace tanzilu minar rahmanir rahim kitabun fussilat ayatuhu kaga duka yana bayani akan saukar da alqur'ani to anan shi yasa wasu daga cikin malamai suka ce ma'anan wa'annan hamim din suka ce sunaye ne na alqur'ani tun daga kansu alif lam mim alif lam ra alif lam mim ra alif lam mim sad da sauran a surorin da suka faro daga wa'annan harufan suka ce sunaye ne nawa sunaye ne na alqur'ani saboda fil galib in Allah yayi magana akan da wa'annan harufan sai kaga ya kawo magana akan alqur'ani in ka cire surori ɗan kadan irin suratu maryam kaf ha ya ain sad sai kawo zikrin rahmatir rabbika abduhu zakariya in ka cire suratul ankabut alif lam mim ahsiban nasu an yutraku in ka cire suratul rum alif lam mim ghulibatir rum to galibi zaka ga in Allah ya magana alif lam mim sai ya ce zalikal kitabu la rayba fi alif lam mim allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala alayka alkitab alif lam mim sad kitabun unzila ilayka fala yakun fi sadrika harajun min alif lam mim ra tilka ayatul kitab alif lam ra sai kawo tilka ayatul kitabil hakim alif lam ra kitabun uhkimat ayatu basin mim tilka ayatul kitabil mubin basin tilka ayatul qur'ani wa kitabil mubin da sauran taha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa zaka ga mafi yawa in Allah ya magana to sai kawo alqur'ani to shi yasa wasu daga cikin malamai suka ce wannan suran wayannan sunaye wayannan harufan sunaye ne na alqur'ani wasu kuma suka ce a'a tahaddi ne Allah yake jefarawa Allah yake jefawa malarabawa tahaddi shine kalubale tunda larabawa sun ce alqur'ani nan wasu suka ce abugatu ahlam wasu suka ce yayaye mafarki ne kawai wasu suka ce a kai to a cikin ku akwai wanda ya taba irin wannan mafarkin ne to ya nuna ba mafarki bane kiran suka ce a baliftarahu zama kawai yayi kirkiri kayan sa da kanshi ha to cikin ku ba wanda suke kirkiran labarai ne wa ya taba kawo irin wannan labarin suka ce a kai bal huwa sha'ir mawaki ne Allah ya ce to a ayin dai da gaske ne Allah ya jifa musu tahaddi yace in sun isa wa in kuntum fi rabbin mimma nazzala ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi
fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi fa'tu bi suratin min mislihi wa li'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin
kaga Allah yace in kuna kokonto game da wannan alquran da muka saukar ma bawon mu to ku kawo sura ɗaya ne kama da wannan sura ɗaya kawai ba sai bakara ko ali imran ba ku kawo inna baina kalkawthar ko wal asr ko idza jaa nasrullahi wal fath kaga wannan suni surori masu ayoyi guda uku ai to ku kawo irin su in kun isa ba su iya ba an ce a kawo surori goma kul fatu bi ashri suwarin mithli muftarayat in daga ce kun ce kirkira akai to kuma ku kirkiro surori goma ba su iya ba kafin nan ce ku kawo duka alqur'ani kullay ni jama'atil ins wal jin ala an yatu bi mithli hadha alqur'ani la yatu bi mithli walau kana ba'duhum li ba'din zahira ba za su iya kawowa ba kaga aka ce ku kawo alqur'ani gaba daya suka kasa aka ce to ku kawo surori goma daga alamtar kai fa zuwa nasi ba daga suratul fatiha zuwa anfali ba tayi tsaurewa ai sama da izo 20 ko kusan izo 20 a daga suratul al-fatiha zuwa afwan suratul yunus suno surori guda goma sama da izo 20 in kun isa ku kawo ai ba da yi bai to da su ce ai yayi tsawo da yawa za ka ce to kawo daga alamtar kaifa zuwa nasi alamtar kaifa zuwa nasi shafi ne gaba ɗayan ta shafi uku ne da rawo to ka gani aka ce to ku kawo in kun isa kaga ba su iya ba to shine Allah yana jefa musu tahaddi ne ma'anan wannan kalubalen shine wannan alqur'anin fa da aka ce ku kawo kwatan kwacin sa ba daga wasu harufa aka kawo shi ba daga dai irin harufan ku ne da kuke amfani da su na larabci ga su nan dai ha mim ha un ne dai da mim alif lam mim ne dai kuna da shi amin a larabcin ku alif lam ra ne da alif da lam da ra tun kafin a haifi annabi muhammadu kun san shi a larabci da su mim ne to in kun isa ku hado da alifun da lam da ra da ha un da mim da ba da sin da mim ku hado alif lam mim sad ku hado wanda za su yi kama da alqur'ani kun kun isa hado to shi yasa duk inda aka yi irin wannan aka kawo irin wannan harufan sai ka ji Allah ya kawo qur'ani dan a ce to ai alqur'anin ma ba daga wasu harufa aka kawo su ba an kawo su ne daga irin harufan ku na larabawa wanda kun san su saboda haka in kun isa to ku kawo kalmomi ku haɗo harufa irin alqur'ani wannan yasa saboda irin wannan tahaddin aka samu wanda suka yunkura da su amsa wannan kalubalen ubangiji aka samu wani ana kiran shi musailamatul kazzab dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alkiyama ba za ta tsaya ba har sai sama da mutum 30 da wani abu sun bayyana kowa yana cewa shi annabi to tun yana rayu musailama ya bayyana cewa wai shi addinin Allah ne ya gamu da wani daga cikin sahabbai tun bai musulunta ba yace me aka saukar ma Muhammadu jiya ya karanta masa surar alqur'ani yace to a hab inda wannan ne ni din ma ai an min wahayin irin ta yace to karanta naka mu ji sai yace wai an saukar masa da alfilu malfilu wa ma adraka malfilu wannan wai surar wannan wannan ayoyi ne a cikin qur'anin musailama daga ji wannan sahabin yace kai kai ka san ƙarya kake yi kuma ka san ni ma na san ƙarya kake yi kaga ai kwata-kwata ai ba su yi kama da alqur'anin manzon Allah ba sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama to wayannan wasu ne daga cikin yana daga cikin wadanda suka yi yunkurin cewa za su amsa a wannan kalubale da wannan tahaddi da Allah madaukakin sarki ya jefa zuwa gare su cewa in sun isa su amsa wannan kalubale su kawo wata aya daya ko sura wacce take cike da fasaha irin ta alqur'ani saboda haka dukan su ba su iya amsa wannan kalubalen ba to shi yasa dama Allah ya ce fa in lam yastajibu lakum fa'lamu annama unzila bi'ilmi llahi wa alla ilaha illa huwa fa hal antum muslimun Allah ya ce dama to idan ma ba su iya amsa muku ba to kaga sai ku kada tabbatar da cewa wannan alqur'anin an saukar da shi ne da ilimin Allah kuma cewa babu abin bautawa bisa cancanta da gaskiya in ba Allah ba tabaraka wa ta'ala saboda haka wannan tahaddi ne kamar yadda wasu malamai suka ce Allah madaukakin sarki yake jefa ma su wa'innan kafirai cewa in sun isa su kawo wata sura ko wasu ayoyi waɗanda suke da alaka da alqur'ani to za mu takaita akan wannan insha Allah ta'ala idan Allah ya kai mu ranar litinin inda gobe jibi za ta bamu da karatu insha Allah sai ranar litinin Allah ya raya mu sai mu zo mu sake dawowa daga farkon surar insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada inda muka yi kuskure Allah ya yafe mana Allah ya sanya alkhairi da albarka a cikin rayuwarmu Allah ya biya mana buƙatunmu na alheri Allah ya sanya albarka a cikin rayuwarmu wanda suke da zuriya Allah ya musu albarka Allah ya albarkaci matansu Allah ya ba su ikon ciyar da su halaliya Allah ya musu albarka ya albarkaci gidajensu wanda ƴaƴansu suke da matsalan tarbiyya Allah ya shirya musu su wanda suke neman aure cikin mata Allah ya haɗa su da mazaje na gari wanda suke neman aure cikin maza Allah ya haɗa su da mata na gari aran ma da yake tare da mu wanda har yanzu bai san fannin cikin da ango yake ban yi aure Allah ya saka tun Ramadan ya fita a Lailatul Qadri a kaddara cewa yana cikin masu aure kan shekara mai zuwa ta zagayo to malam ya ce a yi ma masu ɗaya addu'a Allah ya sa ta ƙara to Allah ya sa riba mata a cikin ma'aikatan to kaga idan suka ji an ce masu ɗaya Allah ya sa ta ƙara ai samun bulukutu amma dai ba zai kama da ba insha Allah masu ɗaya Allah ya sa ta ƙara masu biyu Allah ya sa ta ƙara masu uku Allah ya sa ta ƙara masu hudu Allah ya ba su iko rike su ya ba su ikon yin adalci tsakanin matansu da iyalansu baki daya Allah ya mana albarka baki daya wace addu'ar bai mata dadi ba Allah ya sa ta yi hakuri Allah ya sa ta yi hakuri idan ita daya ce Allah ya sa mijinta ya karo in su biyu ne Allah ya sa ya karo na uku in su uku ne Allah ya sa cika to na hudu saboda in ba ma irin wayannan addu'o'in matan suna yawa ai tarbiyyarmu za ta lalace ai tarbiyyar al'ummarmu da muke ginawa bisa ayoyin Qur'ani da hadisan Annabi ai za su lalace ai ka gani ka je bakin makarantar firamare ka ga mata suna tutuwa kamar an tashi kiyama kuma kowa a cikinsu ta ce namiji daya da kuma daga ita ba kari ai ba ta yi adalci ba kanta ba ha ba ta kyauta ba ta kyauta ba dan Allah wanda suke daidai wanda suke daidai dan Allah ku kara wa alaikum salam waɗanda ba su da shi su ma su motsa Allah ya motsar da su ai na yi maka addu'a ne abinda ya sa na maka addu'a ban yi maka ina ba saboda na maka malaiku shi ne kaga kuma na malaiku zai fi saurin tafiya akan nawaye subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته